أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da zuriyarmu da ‘yan’uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kan daidai, ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Dukkan wani albarka da ke wannan wata na Ramadana, ni da ku Allah ya haɗa mu da shi. Dukkan wani jarrabawa, ni da ku Allah ta'ala ya kare mu. Ibadu da muke yi da azumi da karatun Qur'ani da addu'o'i, muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. A yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 14 ga wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Za mu tashi a cikin sura ta 4, suratul Nisa, daidai aya ta 7. Gabanin tashi a kan aya ta 7, muna roƙon Allah ta'ala fitintinu da suke damun mu a Najeriya, Allah ya nuna mana ƙarshensu. Matsala ta tsaro, matsala ta gurɓacewar tarbiyya, matsala ta sace-sace, matsala da ta shafi cin amana da makamantansu, duka Allah ta'ala ya kare mu daga gare su. Waɗanda suke tada hankali a ƙasar nan ta ɓangaren kidnapping ko banditry ko terrorism, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ya sa dukkan bala'in da suka yayi mu, Allah ya sa ya kare a kansu su kadai. Sauran salihan bayi da ke neman zaman lafiya, Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya. Damuwoyinmu a arewacin Najeriya, Allah ta'ala ya magance mana su. Abin da ya fi ƙarfinmu, Allah ta'ala ya sauwaƙe mana shi. Abin da za mu iya, Allah ta'ala ya albarkace shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja ne gare mu, ba hujja a kanmu ba. Akwai ɗaya daga cikin ‘ya’yanmu, Malam Salisu Abdulrazak Sahil, ya rasa kakansa mai suna Alhaji Sule. Muna ta'aziyya gare shi da iyayensa da sauran ‘yan uwa da cewa Allah ya gafarta wannan kaka, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, ya sa aljanna taimako masa, ayyukansa na ƙware Allah ya karɓa, kurakuransa Allah ya yafe masa, Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Akwai ɗaya daga cikin matasanmu, Alhaji Mamman Murigar, shi ma yana neman addu'a, mahaifiyarsa ba lafiya, an mata sajiri a ƙasar Misira. Muna roƙon Allah ya ba ta lafiya. La ba'asa bihi tsahurun insha Allah. dukka cikin mu wani wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziya gare shi. Allah ya gafarta wa mamatanmu, ya ji kansu, ya yafe musu, ya sa can yafi nan. Wanda ke da mara lafiya a ciki gaba ɗaya mai ta wanda ke tare da mu a nan ko mai jin mu daga nesa, marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya. Jinya ɗin Allah ya sa kafara ce ta zunubai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dalilin tsarkake rayuwarsu da imaninsu ne. La ba'sa bihi tahurun insha Allah. Gabanin fara darasin akwai tambayoyi masu ma'ana da suka sawwaka. Ibrahim bismillah sai a fara da su ko?
Na'am, malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace injiniya da Allah ga tambaya na in Allah ya sa ka gani ka isa wa malam. Ina roƙon Allah da sunayen sana al-hayyu al-qayyum ya taimakiya yau malam.
Amin ya hayyu ya qayyum, amin.
Yake cewa tambaya ta ita ce, me ya halaccin wani mutum ya karbi kuɗinka yana juyawa, ma'ana yana yin kasuwanci da su, sannan ya ce duk sati ga abin da zai rinka bayarwa? Daga Suleiman Haruna Kakalafiya.
Abin da zai bayar ɗin ya faɗa a ciki percentage ko na me ko ba wani bayani?
Ba wani bayani. Amma da zai fi gaba da
misalci. To, abin da za a baɗe shi ya ce ka yi clarify, in ba a yi tambaya da ta zama a fili ba, ana ɗaukar lokaci mai tsawo wajen bayani. Saboda sai an ce in kaza ne kaza, in kaza ne kaza. Irin waɗannan tambayoyin watakila dole ka fara nisantansu. In mutum zai tambaya, ya tambaye mu yadda za a gane, kuma ya takaita rubutu ko ya zama matsakaici. Amma ba zai a yi tambaya a dunkulen mu ta ɓata lokaci a kai yana cinye lokacin karatu ba. So abinda za a baɗi shi ya dace a sani. A Lajnatu Da'ima lil Buhusil Ilmiya a volume na 14 namba na 318 da 319 suna cewa idan kasuwanci irin wannan an yi shi a babin abinda ake cewa mudaraba ne. Mudaraba Islamic finance ne. In tsarin mudaraba ne ya halatta, in ba tsarin mudaraba ba ne bai halatta ba. Mudaraba yadda yake shi ne, misali ni da Aramma. Aramma yana da ɗan kuɗinsa naira miliyan 5. Sai ba da miliyan 5 sai ya ce ni ba kuɗi na a ciki, na juya wannan miliyan 5 ɗin. Amma da sharaɗi, idan ya ce a cikin miliyan 5 duk wata zan ba shi 5% ko 10% ko 20% na miliyan 5, ko kuma ya ce duk wata a cikin wannan kudin zan ba shi, for example, naira 250,000 misali a duk wata, kaga ya zama kamar 2.5% ko? Ko 500,000 na uwar kudi a nan haramun ne, saboda ya zama interest. Amma inda ya ban kudin sai zama abinda za mu raba ba percentage ɗin uwar kudin ba ne. Percentage ne na riba. Sai ce ka rike kudin nan miliyan 5. In duk abin da ka samu a wata kana juya mana, za ka ɗauki kashi 50 cikin 100, kai mai juyawa, ni mai uwar kuɗi zan ɗauki kashi 50 cikin 100, to anan ya halatta. In muka ci ribar 100,000 zan ba shi 50,000 ɗauki 50,000. In an ci ribar miliyan 1 zai ɗauki 500,000 zan ɗauki 500,000. Kaga anan ana raba percentage ne na riba, ba wani percentage na uwar kuɗi ba. In na uwar kuɗi ne abinda za a riƙa bayarwa duk wata, a tabbace yake baya canjawa. In kuwa percentage na riba ne, to wata riba watan a samu da yawa, watan a samu mai ɗan kaɗan. So kaga bambancin kenan. So ba a wannan agreement na zan riƙa baka riba na uwar kuɗi, sai dai percentage na uwar kuɗi, sai dai percentage na riba. Zai iya cewa kashi 70 nasa ne 30 nawa ne ya yi, in na amince shi kenan ya yi. Sannan kuma a wurin in a cikin mudaraba ne, yadda aka ci riba wata ran kuma wata ran za a faɗi. Dole ya zama akwai yadda da ƙaddara cewa wata ran an samu wata ran za a rasa. Amma in agreement ne na riba daga percentage ga uwar kuɗi, kullum a sama ake kaman aluja. to wannan bai halatta ba saboda Baqara aya ta 295 wa halallahu albay'a wa harrama arriba, duk abin da ribe shiga ciki baya halatta. To da haka mudaraba yana daga cikin Islamic finance da ya halatta shi a yi shi. Kana iya yin mudaraba, kana iya yin murabaha, amma a wannan situation inda ɗaya ne ya bada kuɗi, ɗaya babu kuɗinsa, to a nan mudaraba ne. Mudaraba kuma shi ne mai kuɗi daban, mai juya kuɗi daban, amma suna tarayya wajen amfanuwa daga riba da ku. So in a wannan ne ya yi, in kuma a wancan ne na uwar kuɗi, a magana mafi inganci bai halatta ba, wallahu ta'ala a'lam.
Sai malam mai tambaya ta gaba mace ce take cewa Allah ya jiƙa iyayen malam da na hadarin ma.
Amin ya hayyu ya qayyu.
Ta ce tambayar ta ita ce tana da set na gold wanda take so ta fitar mata da zakka. A don haka akwai warwaro a ciki wanda ta shiga matsala ta cire ta sayar. To idan za ta fitar da zakka za ta hada da warwaron da ta sayar ko kuma a sauran wanda ya rage za ta.
Ita ma tambayar ba ta fito fili sosai ba, zai iya ɗaukan ɗan lokaci kaɗan. A cikin fatawa Islamiyya akwai fatawai da Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ya amsa, volume na biyu shi ne wanda ya shafi magana a kan zakka, don sun fara da arkanul Islam ne. A nan ba na 85 ya yi magana a kan cire zakka da ya shafi zinare da kuma abin da aka sai da zinare da. Abin da yake ma a takaice a amsa shi ne, abin da kika sayar ɗan kunna ko warware ta sayar? Warware ta sayar sai ta bar sarƙa. To yanzu ishin a nan shi ne, na farko da abin da ake cire zakka na zinare shi ne wanda ya kai 85 grams approximately a kiyasa, shi ne duk wanda ya kai 85 grams za a ba da 2.5% ko kuma kashi ɗaya cikin 40 ɗinsa. To da kika sai da wannan warware din, tambayar da zan shi ne, kin yi aiki da kudin ne kafin shekarar ta zago? Muƙaddara kina zakka a Ramadana ne na zinaren ki, sai ya zama a watan Sha'aban gaban da Ramadana sai kika sai da warware saboda buƙatar kanki. Da kika sai da shi sai kika kashe kudin saura wata ɗaya ga lokacin zakka, to anan babu zakka akan kudin. Amma inda da kika sayar da warwaran kudin ajiyewa kika yi, misali a ce naira miliyan 20 misali, sai kai cikin Ramadan, to anan za a cire wa shi wancan sarga na zinaren zakka kudin, ma za a cire masa zakka. Saboda me? Saboda bayan kin sayar ya sake wanzuwa har yanzu, kuma daman zinare kadara ce kudi ne, naira da kika sayar shi ma kudi ne. So kula ga wannan, akwai zakka a kansa in kin ajiye kudin. In ko baki ajiye ba, kin biya bukata ne kamar yadda kika faɗa cewa wani abu ya taso miki, to anan iya zinarin da ya saukar za a cire wa zakka, wanda aka sayar ba a cire mar zakka. Saboda me dalili? Saboda daman wannan aya ka'ida bai daga cikin kudin da ke hannunki, don hadisin cewa tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim, hadisi na 1331. So kula ga wannan, yana Bukhari da Muslim. So a kula ga wannan abin da yake na ka'ida shine sai a kula da kudin kin kashe ne, ya cika shekara da kika sayar ko bai cika ba, babu zakka. Eh, kin ajiye kudin, akwai zakka a kansa tunda ya cika shekara. Sannan in baki da hali a irin wannan hali, zinare idan ya kama mace ya halatta mijinta ya biya mata kudin, afwan zakka in ta kama mace yana halatta miji ya biya, ba dole sai an sai da shi abin da yake hannu an cire zakkan ba. Ga sarkar ta, sarkan ya kama naira miliyan 2, ya halatta mai gida ce oke bari mu biya miki naira miliyan 2 na zakkan naki. Wannan ya halatta, ana iya biya wa mutum zakka akan kadarar da bai da kuɗi cash da zai biya, wallahu ta'ala a'lam.
Sai na karshe ke cewa assalamu alaikum malam, ina muku fatan alkhairi, Allah ya ji kai iyayen malam da ranarun ma.
Amin.
Tambaya ta a nan ita ce, malam mace ce al'adar ka kwana hudu ne, wannan karan bayan kwana hudun ta yi zargi sai wani abu ya dawo, to sai ta yi cin wanka za ta sake yi, kuma yaya azuminta? Sako daga mai ƙaunar malam da masa fatan alkhairi a kodayaushe.
Dogaro da hadisi na Ummu Atiyya radiyallahu anha, hadisi riwaya na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi cikin Sunan, wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa, zai zama hadisi na 307. أم عطية رضي الله عنها تنعتها كنا لا نعد بعد كنا لا نعد الكدرة وراء السفرة بعد الطهر شيئا من كفن شيئا تركي يزومنا باما إرقى وانا أبندي بيو بايا وانا الآدى تامو كودا كلن سيادما براون نيقوك ميادما يلويش واتو أبندك كمادا روان تورا باما داموادش kula ga wannan hadisi da sauran hadisai malamai sun kara juna ilimi kin ce kina kwana hudu akan shin al'ada ta mace tana da mafi kankantar kwanaki da ko tana kuma da mafi yawan kwanaki ko ba ta da shi wasu malaman suna ga mafi kankanta shine yawmun wa laila wuni da dare mafi yawa wasu sun ce kwana 13 wasu sun ce 14 wasu sun ce 15 jumhur sun tafi akan kwana 15 Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa yayin magana mai tsawo a volume na 12 Namba 237 yana cewa a magana mafi inganci al'adar mace bai da mafi kankantan kwanaki bai da mafi yawan kwanaki a magana mafi inganci don da Allah ta'ala ya kira maganan al'ada bai kira kwanakin da ya kiyace ba yadda al'ada ke da alaka da azumin mace da ainihin sallarta da kuma aikin hajjinta da ibadu da yawa muhimmancin ya kai inda iya da muhimmanci a sanin da an kiyasta mana kuma hadisai da suka zo da an samu sun yi bayanin karke da kince kwana kaza kula ga wannan sai ce babu mafi kankantar kwanaki amma malamai sai suka ce idan mace ta yi kwanaki misali kince kwana hudu kike yi to yanzu sai kika yi kwana hudun kin nan sai al'ada ta dauke sai aka yi wanka aka fara ibada sai ta dawo fahimtar farko na malamai suka ce sai ki duba daga daukewar tannan zuwa daga yinta da kika yi zuwa daukewarta zuwa dawowarta ya kai kwana 15 ko bai wuce ba misali ya zo kwana 4 sai dauke kwana 10 sai dawo bayan kwana 3 ga 4 ga 10 ga 3 ya zama nawa 17 suka ce wannan bai da alaka da al'adar ki kai wani abu ne na daban in ku ya dawo gabanin nan kwana 15 bai ci gaba suka ce to za a ce asalin tsohuwar al'ada ce bata kare ba amma abin da yake da ma shine al-asr kuma yake da ma shine aqrabu ila sawab in muka duba littafin dima'u tabi'iyya lin-nisa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi littafi ne da bai da girma amma duka yana da muhimmanci akan matsala na al'ada da iyaye mata a babi na biyu da na uku da na hudu yayi magana akan waɗannan masail din matuƙa da gaske abin da ke da muhimmanci da zai taimaka miki shine ki bambance dole ki samu ilimin bambance al'ada da istihaba wato na cuta wanda in yazo al'ada ne da kuma wanda yazo na cuta ne saboda sukan zo kusa da juna akwai al-hayd akwai al-istihaba al-hayd shine asalin al'adar ki al-istihaba kuma wannan na cuta ne yake biyo bayan me bayan na al'ada don abinda mata suke guda uku ne akwai wanda ke zuwa shi na al'ada ne akwai na istihaba na cuta ne akwai na nifasi na haihuwa ne ko kuma bari ne waɗannan su ne guda uku so in al'ada ta kare ana samun na istihaba na cuta sai ki gane me bambancinsu sai ki ga wannan da ya dawo ɗin irin na farko ne ko na biyu shi na al'ada na farko abinda ake iya gane shi da shi yana zuwa baki ne ko kuma red black wato sai a ganshi ja amma mai rinjayen baki in kin ga baki ko kuma ja da baki a haɗe to al'ada ne in kuma ya koma kore to kuma kafo ne ya koma ja to ja kuma na istihaba ne na cuta ne ba na al'ada ba sai na biyu na al'ada ana samun iya zuwa da kauri sannan mafiya yawa ya fi tunkuɗowa da yawa amma na istihaba na cuta yana zuwa siriri ne don shi daga hanya ɗaya yake zuwa sai na uku wanda yake na al'ada yakan zo yana da hamami hamaminsa za a ji is offensive haka in ta shinshina za ta jera tsananin hamami amma na istihaba bai cika zuwa da hamami ba so sai ki duba wanda ya zo ɗin da wanne ya kama idan yazo da gaggawa sai zama yayi kama da na al'ada, to akwai kyakkyawan zata na al'ada ne zai ki bar ibada. In ku ya dauki wasu daga cikin biyu daga cikin sifofi guda ukun nan, to ana rinjayar da shi akan na cuta ne ba na al'ada bane, sai ki ci gaba da yin ibadanki. Kuma lokacin da ya dauke na farko ki duba ababe biyu, in ɗayan biyu ya faru akwai kyakkyawan zata cewa ya dauke wanda ya dawo bayan sa istihaba ne. In ku ɗayan biyu bai cika ba, to mai iya wa daman bai kare ba ne ya dawo daga baya. Na farko shi ne a samu aljufu, bushewan gaba. Idan wannan ya faru gaba ɗaya bushe, to yana nuna al'ada ta ɗauke wanda ya biyo bayan istihaba ne cuta ne. Sai na biyu kuma a samu abu fari-fari yana fitowa, to in ya biyo bayan sa fari ya bayyana wancan ya ɗauke. Abin da ya dawo ba akwai kyakkyawan zaton na cutarwa ne. In ku farin nan bai zo ba kuma ba a samu bushewa ba, dan jinkiri ne kawai na al'adan yayi bai kare ba. Wallahu ta'ala a'ala. Ina fatan wannan bayanin ya wadatar ko? Ya Allah. Za mu tashi aya ta 7 insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
جزاكم الله خيرا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله تعالى يتي للرجال أنا با ومذا نصيب ربوه مما ترك الوالدان تكين أبن دقوا دقوا باسوك بلي باينس الرسول والأقربون دمقصنتا ana bada rabo su ma gare su. Walin nisa'i haka ga mata nasibun ana ba su. Me kenan mimma tarakal walidan cikin abun da uwa da uba suka rasu suka bari. A cikin wannan wal aqrabu da makusanta mimma qalla minhu cikin abun da ya zama kadan au kafir ko yayyawa nasiban wannan rabo ne mafruda da aka farlanta shi a baya. Wannan aya babban darasin da take karantar da mu tana bata wani aiki ne da musulunci ya samu a jahiliya ana yi. Abinda ake a jahiliya shine a iyaye mata ba a ba su gado idan baban su ya rasu ko mama su ta rasu. In aka gama yi miki gata shine kika yi sa'a ba a saki a cikin kayan gado a raba da ke ba. Amma asali gadon ma ana iya rabawa da su. Akwai abin da suka yi a jahiliya mai kazanta to the extent that ana iya raba mutum baban sa ya rasu a raba gado da a saka uwarsa a gadon a raba sai a ba wa da uwarsa a matsayin gadon baban sa ne sai ya je ajiye ta a gida kaman iyalansa yana iya mu'amalar aure da ita uwar da ta haife shi. Ai wannan in yafi dan wake to yafi dan wake damawa. Musulunci ya zo ya samu mata ba a ba su gado. Wannan kuma ba wai addinai ba. In ka dauki ancient Greek civilizations, the ancient Roman civilizations,
waɗannan guda biyu duk da waɗanda ga civilization ne shekaru dubbai da suka wuce mace ba a bata gado. So da haka musulunci na cikin matakan farko a duniya na ƴanta mace, na farko ƴancin shi ne musulunci bai yadda a raba ta a gado ba. Na biyu sannan ita ma tana da haƙƙin sai an bata gado, kuma haƙƙin a bata gado a matakai da yawa. Idan tana ƴa babanta ya rasu, matukar ƴa ce tasa, dole sai an bata gado. Na biyu tana uwa, uwa sai an bata. Kaga kenan ƴanci yanzu, ƴa na cin gado, uwa na cin gado, tare kuma da banatul ibn su ma akwai halin da suke iya cin gado. To sai musulunci ya ƴanta sai ya ce a'a, yadda ake ba wa maza gado tun a jahiliya a hana mata, to yanzu maza suna da rabo, mata suna da rabo, ba za a hana kowa ba, kowa yana da haƙƙi. Shi yasa duk wanda yazo yake ce masa wai addini musulunci ya tauye haƙƙin mata ɗayan biyu, ko bai san addinin ba ko kuma son rai ya hana yayi wa addinin adalci, amma babu wani wuri ɗaya da addini yazo yace mace na da haƙƙi a tauye mata. Mace da aka maida ita kaman sarauniya, albashinta in tana da shi nata nata ne, naka na menene, naku ne. In tana jaure a gida, ribarta nata nata ne, naka naku ne. Idan ita tafi kowa kuɗi a garinku ko ƙauyenku, matukar ta ba da kanta gare ka na iyali, ka ciyar da ita, ka tufatar da ita, ka ba da masauki, ka ɗan ba ta pocket money, duka haƙƙinka ne. Nata nan nata ne, naka kuma naku ne. Ba da Allah wani gata ya wuce wannan. Kuma addinin ya zo ya ce maka matar nan ba ko ce mamarka ce, ga haƙƙinta a kanka, sanda aka kira haƙƙinta sau uku gaba na kira na babanka. Don haka gold medal nata ne, silver nata ne, sai kuma me bronze nata ne, sai na ƙarshe tukunna shi ne aka ɗauka aka bawa baba. In kuma gara maka ce premium nata ne, gold nata ne, silver nata ne, sai na ƙarshen aka ce an bashi tare da ba walakantar da shi aka yi ba. Amma dalili saboda mace ta fi bukatan mai tallafa mata da mai kula da ita da mai ɗaukan hidimarta. Yanayin jikinta in ka ga tsarin jikin, jiki ne na jin daɗi. To yasa ake so ko ina take zama a kunda aka ɗora wa nauyin ya ɗauki nauyinta. Babanka na rayuwa ɗauki nauyin. Yana rasuwa tana saure sai ga duk hidiman mamanka yanzu ya dawo kanka. Ko da ba ka yi aure ba za ka ga kai ne mai nemewa ka kawo mata, saboda yanayin jikinta na sarauta ne, na jin daɗi ne, na morewa ne. Amma in ka ga jikin namiji, ai ka san daga ka gani ka san ɗan wahala ne. Yadda aka ƙera mu kana dubawa ka san dama akwai burbuɗin mu sha wahala. Shi yasa ita namiji mace yanzu misali in ta cika ƙarfi is dangerous. Ka rike mace kan murɗa ta tsaya ka gagara juyawa dangerous ne. Amma kada rike haka sai ta faɗi, to ado ne ga mace. Amma namiji da ya zama lange-lange in ka taɓa sai ya faɗi sai a ce kaman ɗan Daudu. Amma ka zo ka dake shi ka koma baya ka faɗi ka gan shi a tsaye, to shi ado ne. Shi wannan ƙarfin ka gan shi yadda ka san ice in ya tsaya, in ya fusata ka ga ana watsiya, to namiji kenan. Amma mace ta yi ka ga an watse, to is dangerous. Yanayinta ba na wannan ba ne. So, wannan yanayin halittanta, to halitta ne na queen, halitta ne na sarauniya, halitta ne na princess. Shi yasa ake so duk hidima ku ƙare a kansu. Yanzu duk da barbarinka, kai ne kasuwancin kaza, kai ne bugabugan kaza, kai ne siyo kaza, kai ne aikin kaza, duk menene ka nema ka kai gida. In ka kai gida ma za ka ba wa? Ita za ka ba wa. To wannan a ce wai addini bai mata gata ba, kai kana nan duk hidima ta ƙare a kanka, kai ne noman rani, kai ne noman damuna, kai ne ɗanka noma, kai ne ɗanka za, duk ka ƙare a cikin bala'i. Amma duk ita kake yi wa, ita kuma tana zaune a gida, wata ma an kawo gidan tana da mai dafa mata, akwai mai wanke-wanke, akwai mai shara, ba irin yadda iyayenmu masu kai ta yi ba, Allah ya ji kansu, tana da mai mata wanke-wanke da shara, haka sai ta harɗe ta zauna, yayi kun gama wanke-wanken, eh to shikenan, me yasa wani kun ɗora kaza, okay, to bayan 30 minutes a zo kuma a faɗi me za a ɗora, ba haka ake yi ba? Wai wadda aka mata wannan, wai ita ma ta yarda wai cewa wai addini bai mata gata ba, wai ita ma wai ta yaudaru cewa addini bai mata gata ba. Ai addini shi yayi wa mata gata gata da fitan hankali. Shi yasa Allah yace lir rijali nasibun, maza ar-rijal jam'i ne na rajul, rijam ya zama jam'u taksir ne, nasibun suna da rabo, nasibun shine hafzun, suna da hafzun rabo da za a ba su. Mimma tarakal walidan, lir rijali ne matsayin sa a nahwu, lamu tamlik shi ar-rijal fa ar-rijal asali shine me, shine khabar muqaddam, nasibun din shine mubtada muakhkhar. Asalin maganan nasibun lir rijali ne, za a bada rabon gado ga maza, mimma daga cikin taraka, abinda iyaye suka bari shi ake cewa me at-tarika ake fadan su, abinda aka bari. Wad al-walidan, walidan shine a matsayin fa'ili kuma ya zama musanna ne, baba a ce al-walidu, mahaifiya a ce al-walida, idan hada su su biyu sai a ce al-walidan. To tunda yazo al-walidan yazo a matsayin fa'ili ne, taraka al-walidan taraka fi'ili ne ma bi walidan, ya zama fa'ilun marfu'un bi ish bil alif li annahu ish musanna ne. To tunda a musanna ne, musanna yurfa'u bil alif yunsabu wa yujarru bi ish bil ya. Sadaka mimma taraka al-walidan, cikin abin da uwa da uba suka bari na gado, to da da miji ana bashi. Wal aqrabuna da makusanta, makusantan nan ba sai aka ce al aqrabuna, ba a ce al aqarib ba, in an ce al aqarib su ne makusanta, al aqrabuna makusantan makusanta, wato a cikin makusantan ma, to makusanta shi sai aka ce al aqrabuna dan ismu taqbil ne, wato a makusantan naka makusantan makusanta su ne al aqrabuna. Shi yasa annabi tsira da miki sabata a gare shi da yazo raba gado, sai kaga yana raba biyu, akwai rabawa bil fard, akwai rabawa bil ta'sib. Rabawa bil fard shine wanda nafsi ya kira rabon sa da za a bashi kaza da kaza da kaza nashi ne, bil ta'sib kuma an kira a bashi amma ba a kira percentage ko kuma 1/2 ko 1/3 ko 1/4 ba, to shi yana gado ne bil ta'sib. So daga a cikin abin da iyaye suka bari ana bawa da namiji, wal aqrabuna cikin abun da ƴan uwa su ma suka bari, wanda suke magadan mutum da duk inda aka je aka zago makusanta, sai an ba su gado mutane biyar ne da ba a taba kange su, su ba yadda za a yi karasu, in dai suna a cikin imani sun yadda da Allah, kuma ba su suka yi kisa suka zama sadadin barin ka duniya ba, dan wanda ya kisa ba a bashi gadon wanda ya kashe dan ansa muganganci a ciki, ko danka ne ya kashe babansa ba za a bashi gado ba, amma kuma baban zai iya gadon dan, shine dan ya harbi baba, gabanin uban ya rasu kuma aka buge dan shi ya mutu, to anan sai ran sai ya fita gabanin na baban bayan ya harbi baban, to anan baban zai ci gadon dan, saboda dan da ya kisan ya riga baban tafiya. Guda biyar din nan, na farko akwai uwa, na biyu akwai uba, na uku akwai ɗa namiji, na huɗu akwai iya mace, na biyar akwai ahadu zaujaini, miji da mata. Shine in namiji ne to zai waɗannan zai shiga cikin mai gadan matarsa, in mace ne ta shiga cikin masu gadan miji, waɗannan biyar a kowane hali matuƙar suna cikin imani kuma ba su yi kisan kai na wanda za a gadan ba, suna cin gadan. To shi yasa cin al-aqrabuna su ake kira, su ne ba a musu hijabi, wato ba wani wanda zai zo ya sha makance su a ce banda su a gado, duk inda mutum ya rasu matarsa ko matansa za a ba su, ɗansa na miji iya da shi, ƴarsa mace na da shi, sai kuma gaba uwa uba, akwai uwa da uba. Mafhum? To su ne asalin al-aqrabuna da ba a kare su, amma akwai wanda ake iya kangewa, shi ne in uba yana raye ya sha makance babansa, in ya rasu to baban suna zuwa matsayinsa, idan ɗa yana nan a wani hali zai karba, a kowane hali zai karba, in ya rasu to akwai kuma inda in an rasa ya za ta zuwa ga ɗan ɗa, amma in babana nan ya sha makance ɗansa. So amma waɗannan biyar su ba a sha makance su, mafhum? Tayyib, su ne wal aqrabuna, su ne sai aka ce al aqrabuna ba ce al aqarib ba, saboda makusantan makusanta ne. Haka walin nisa'i, haka ga mata, nasibun akwai rabu ai nasibun ne lin nisa shi ma'anan mubtada da khabar ne sai zama mubtada muakhkhar da kuma khabar muqaddam ana hawo kenan mimma tarakal walidan cikin abin da uwa da uba suka bari wal aqrabuna da makusantan makusanta mimma qalla minhu aw kathar duk kankantansa kuma duk yawansa abinda wannan yake bayyana mana a ka'idan gado ba a sha makance wannan karancin dukiya sai dai in mutun ya ce ya yafi yau idan mutun ya rasu ya bar naira miliyan 10 za a raba waɗannan duka idan abin da ya bari naira 1000 ne to ita ma 1000 duk wanda ke da haƙi sai an bashi sai dai in ya ce ya hakura a 1000 nan sai a zo a ce kaza na uwa ne kaza na uba ne kaza na mata ne kaza na ɗa ne kaza na ɗa ce kamar yadda za mu yi bayani insha Allah ta'ala nan gaba so da haka mimma qalla minhu aw kathar duk abin da yake kaskancinsa da kuma duk yawansa suna da gado haka sai an ba su a nan wurin ayat ta kawo bayanin mujmal ne bata yi tafsilin me rabon da za a ba su ba saboda iya daga cikin hisab na qur'ani shine sai ya kawo maka abu mujmal gabanin ya kawo wato mujmal sai ya baka a dunkule gabanin gaba ya baka shi a details a bayani ka fahimta irin wannan ne yan jaridu ke kwaikwayo a iya magana sai a zo a ce maka sai a ce a senator passes away a heading din wannan ya tilasta sai ka bude labarin ka karanta ka gane wane ne ya rasu sai a baka headline kawai amma in da ce aka yi senator waza da sunansa ya rasu baka da bukatar ka shiga cikin news din sai ka ce wannan na riga na sani shikenan ka rasu amma da aka baka sunan a dunkule ba haɗu waye a ciki ba kuma wanda suke da matsayin suna da yawa akwai former akwai serving kawai sai aka fada to kada so ka san waye to sai ka shiga labarin to wannan shine usulubin da Qur'ani yayi za a ba wa namiji da mace gado amma ba a gaya maka me rabon su ba kawai sai aka yi shiru da yana da shi ya tana da shi to me rabon in kaga in ka dauki zahirin ayat sai ka dauka rabon daidai wa daidai ne amma in ka shiga wasu ayoyi sai ka ga akwai bambanci a rama babu misali kwaya ɗaya ko kwaya biyu
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
wannan misali biyu a ran mai babu dake da munasaba inda Allah ya tafsilin na farko ayata 11 cikin nisa'i da yace yusikumullahu fi auladikum anan sai yace lizakari mithlu hazzil unsayaini namiji da yana bashi rabon mata biyu فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين شيما النساء تذكر في آية 176 kaga a wadannan guda biyu Allah ta'ala ya riga ya bambance mana yadda za a bayar mafhum tayyib don haka sai yace nasiban rabo ne mafruba wanda aka farlanta shi saboda me yasa ai shi gadan ana ce masa alfardu ne ilimin sa sai a ce ilmul fara'id so shine nasiban mafruda abu ne gado da Allah ya riga ya raba shi da kansa ba a bar ku da hankalin ku raba ba hikimar da yasa shari'a ta ce a ba wa namiji rabon mata biyu yanzu kaddara Allah ya kiyaye mahaifinku ya rasu an raba gado kai sai ka samu naira miliyan 2 yayarka ko kanwarka ta samu miliyan 1 misali nake bayarwa tana karba sai jarabawa ya faru mai gidanta ya rasu za ta ci gadansa so in ta bar gidansa za ta koma gidanka za ta zo ta zauna idan babanku ya rasu yan uwanka da suka ci gadansu matan karkashinka za su dawo su ci naka nan wannan biyun da ka karba da kai da su ya zama naku gaba gidaya saboda nauyin kanka zai dawo yau idan babanku ya rasu da yayunka mata da kannanka in kana da ɗarfin asiri da tausayi to duk kuma nauyinsu ya dawo kanka yanzu ya zauna in mazansu suka rasu to kudin makarantar ƴaƴan ma sai an kawo maka sai ka kai tallafi a kanka zai dawo shi yasa duk abin da shari'a ta yi akwai hikima a ciki kuma babu dama ka kore su yayarka ce wataƙila ma wata ta yi aure ba haife ka ba amma ran da aurenta ya rasu gidanka za ta zo ta zauna in ta samu sabon bazawari kuma kai za a zo a samu yanzu ya zo kuma kayan daki ma sai ka tallafa mata kuma miliyan ɗinta nan tana nan ta murkushe kayan da ta yi shiru naka kuma fa sai ku haɗu ku murkushe shi ga baki ɗaya jama'a haka ne ko ba haka ba
haka ne
shi yasa duk abin da shari'a ta yi akwai dabara a ciki shi yasa Allah ya ce nasiban mafruḍa a hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wanda hadisi ne mai matukar muhimmanci a raba gado mu iya mu ci gaba da bayani akan sa a wannan sura din har mu kammala maganar gado insha Allah yana cewa al-hikul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dhakar wannan hadisi yana Bukhari iya Muslim ya kawo shi hadisi na 1615 yace ku rika sadar da gado zuwa ga ma'abotan su abun da ya saura sai a bawa closest da namiji ko dan uwa namiji so a rike hadisin insha Allah ta'ala zamu ci gaba da bayani akan sa zaka nasiban rabo ne mafruba wanda aka farlanta iya daga cikin usulubin Qur'ani shine ba a ce ga wanda ya farlanta ba amma kai ka san waye farlanta shine wai akwai ka'idar abinda ya zama an san shi ko ba a fada ba to fadan sa ba dole bane nace jiya da na tashi ina magana ban kammala ba dan ce kawai ina bukatan aya sai ya kawo mun aya ko ban kira suna ba ba ka fahimta shine alaran ma shi ya kawo aya ko ban kira suna ba yayi shi yasa aka ce nasiban mafruḍa rabo ne da aka farlanta amma ko ba a ce waye farlanta ba ka san Allah ne yayi dan daman Qur'ani din sako ne na Allah subhanahu wata'ala magana ce ta subhanahu wata'ala na'am
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله يقول وإذا حضر القسمة idan suka halarto wajen rabo din suwa kenan ulul qurba ma'abota kusanci wal yatama da barayu wal masakin da talakawa farzuquhum minhu ku san musu ku azurta su daga cikin abin da ake rabawa din sannan bayan nan sai ku yi me wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai ku gaya musu magana wacce take mai kyawu sananniya mai dadi wannan ayar abinda malamai suke fada hatta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa wannan aya na kama da ayoyi na Qur'ani da ko ba su ce maka abu ga yadda ake yin sa ba kana fahimtar cewa ashe haka ake yin sa wato abinda ayar nake fada shine cewa lalle ashe a da idan za a raba gado ana ɗayan biyu ko a tara mutanen anguwa su garaban da aka yi ko a tara ƴan uwa su gani shine raban gado ba a boye ake yin sa ba ana yin sa a bayyane ne duk wanda yazo ba a ce a fita ba maso ka zauna a wurin matukar dan uwa ne don ana bukatan yawan shaidu a kai wato raban gado iya so a samu ilani kada a je a ba wani gidan wani ya zauna a cike ce an ba da gida mai daki kaza wa Muhammadu amma kanin sa ne Abdullahi ke aure in ba shaidu to ran da Muhammadu bai nan sai Abdullahi in babu imani sai ce a gidansa ne kamar akai a gaban jama'a kowa san gida kaza na wane ne gona kaza ta wane ne tunkiya kaza na wane ne to koda an samu sabani akwai jama'a da yawa da so ga me za a yi akai za su ce a ba haka akai ba shi yasa anan sai Allah ya ce in ana idza hadara alqismata idan suka halarto qismata ai shine qismatal mawarith idan aka samu ulul qurba ɗan uwa na jini sun zo da miskinai da marayu sun zo ba a ce a kore su ba sai aka ce a cikin rabon gadon ma a dan san musu suma wanda yake bayyana cewa idan aka san ma waɗanda suka zo ganin rabon gado dan kaɗan dan transport money ko dan token da ake iya bayarwa ko abu da kuma ake cewa dan tips irin ga dai dan naira 5,500 a transport a je gida babu laifi an raba kudi naira 50,000,000 gado gare su a ciki sai aka ware 50,000 sai aka ce waɗanda suka shaida ba za a ɗan ba su kaɗan kaɗan to yayi amma kar fa a zo a ce kuma kudin 5,000,000 ne wanda suka shaida suna da 2,000,000 magada miliyan uku to anan da yi ba abinda ake bayarwa irin dan tips din nan ne dan dai dan tun da kun zo ga dan naira 3000 wa da 4000 wa da 5000 wa da daga kauye ma yazo aka yi kaza da shi to zaka koma kauye to ga naira 5000 a wa da ga 1000 wa da kamar ainin ku sai to ba shi naira 500 ko dan dibino a sai ai buɗe baki to sai Qur'ani yace irin dan tips da ake bayarwa a cikin babu laifi wa idza idan nan menene na wa'iza yana iya daukan zarf iya iya daukan kuma sharadi duka biyar yana dauka in kace zarf ne ya zama wanda suka zo wurin zarful makal kuma yana daukan zamanin ma amma in kace wa'iza habara kage ya zama sharadin shine halattar nasu dan haka wa'iza habara alqismata qismata shine maf'ulun bihi din amma anan sai aka jinkirta fa'ili ina fa'ili ulul qurba wal yatama wal masakin sune fa'ilan don haka alqismata shine maf'ulun bihi so da kan kace hadara kage fi'ili ne me madhi mabni ala ish fi mahalli mabni ala al-fath kawai kage alqismata maf'ulun bihi mansubun ulul qurba kuma shine fa'ili ina kuma dhammat ta take wawu jama'a ya dace zama yana da nunin to ina nunin din an yi hazbin nuni so da ka hazbin nuni din shi ya tabbatar da shi haka ya zama ulul qurba wal yatama shi kuma nan ne ake kaddarawa alal alifi wal masakin kuma me ga ta nan zahiri so da ka idan aka zo raba gado a wajen rabon sai makusanta da marayu da ƴan uwa suka zo suka shaida to su ne fa'idai ɗin a wannan wuri Allah ya ce farzuquhum minhu a wannan wurin ku azurta su daga me daga gare shi sai Allah ya ce minhu shin daga cikin kudin za a ba su ko kuma daga wani kudi na daban za a ba su a magana mafi inganci zai koma kan gadon ne so ana ba su daga kudi shi za a ce minhu daga gare shi amma a can baya sai ce wala tu'tu sufa abwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman sai ce farzuquhum fiha bai ce minhu ba nan ma akwai aya ta biyar da muka yi a jiya sai ce farzuquhum fiha anan sai ce min me yake nufin fiha fiha abinda ake nufi a wurin shine in kana juya dukiyar marayu sai suka zo neman kudin abinci da kudin makaranta to kai kokari ya zama daga cikin ribar kudin da ke hannunka ake sayan abincin da kudin makarantar ba daga uwar kudin ba shi yasa aka ce farzuquhum fiha ai a cikin wannan tijara da kake yi daga nan zaka cire ribar ka ba su kar kai ta ba su uwar kudin ka bar kudin ya kare fiha daga riba nan warzuquhum minhu kuma daga cikin kudin gadan ne so daga dan wannan tips da ake bayarwa dan kudin transfer wanda suka zo daga uwar kudin gado ake bayarwa wannan aka yi bai zama an ci dukiyar marayu ba insha Allah ta'ala kuma Allah yace wa qulu lahum qawlan ma'rufa bayan kun yi wannan kuma ku gaya musu magana mai dadi wanda yake bayyana maka magana da zaka gaya wa suwa zaka magana mai dadi wadannan ulul qurba wal yatama wal masakin makusanta da marayu da talaka da suka zo me dalili mutum ya zo a gabansa an raba naira miliyan 50 wane ya samu miliyan 5 wane ya samu miliyan 2 da karan wane ya samu miliyan kaza shi sai aka dauka kuma wanda ya rasu nan wansa ne uwa ɗaya uba ɗaya sai aka dauki 5000 aka ba shi saboda shi yanzu bai daga cikin magada mun fahimci magana? Dan kaninsa ya ci miliyan 5 shi da yake wan mamaci dan bashi naira 5000 kaga ai ya cancanci a cewa na kuyi hakuri ko rasa dan uwa don Allah wannan a dan rage hanya shine ku gaya musu magana mai dadi saboda matsalar gado wani wanda ke nesa zai zo ya amfana fiye da wanda aka haife ku tare da shi Hassan da Usaini ne rana ɗaya aka haife su yau Hassan ya rasu iyalin Hassan na iya samun naira miliyan 10 a gado amma Usaini da suka zo duniya take bai da naira 10,000 saboda me saboda iyali da ƴaƴa da iyaye sun sha makance shi bai da rabuwa ciki shi yasa Allah ya ce duk da haka zai ji raɗaɗin rasa ɗan uwansa kuma ɗan abin da aka raba ma shi bai da rabo a ciki sai aka ce ku dan mika musu dan tip dan kadan ku ce ga Allah ayi hakuri addini ne na Allah haka ya tsara ba san mu bane ko duk duniya aka baka Husaini wallahi ba za ta magance radin rasa fa dinka da kai ba buga magance ba wancan ki hakuri kin rasa kane kin rasa wa ko duk duniya aka baki dan uwan ki yafi miki so wannan kudin ba wani abu ne kawai dai dan abu ne da aka ce ku dan rage hanya an zaku koba gida shi sai Allah ya ce duk da kun ba su ku bi bayanta da kyautata magana saboda me saboda a ciki su suka fi kusanci da jini amma tsarin Allah kuma sai ya ce a ba wa mace da ƴaƴa fiye da nasu ai daman ƴan uwantaka mutum ya kalle ka ya ce wani cikin ummana ne uwa ɗaya uba ɗaya ake babu dangantaka ta jini da ya kai uwa ɗaya uba ɗaya kuma a zo wanda kuke uwa ɗaya uba daban-daban a wani halin wanda kuke ƴan uba da shi sai ya ci gadan ya kuma sha makance yayanka da kuke uwa ɗaya uba daban-daban kuma kaga ai ya dace a bar magana mai dace saboda a shari'ance sai kaga ɗan uwa na wurin uba kadai ya fi fawa amma haƙiƙanin ƙauna fi sabilillah sai kaman ɗan uwa na wurin uwar ya fi maka shi yasa saboda wannan yasa wanda kuke uba ɗayan ma ba a ce masa ɗan uba sai a ce ɗan uwana ne sai an jona shi jikin mamar taka ne ya raune don shi ma ya zama ɗan uwan an ka ɗauke shi ai da ɗan uwan uwa da ɗan uwan uba kowa ɗan uwan ne ba ɗan uban ba ne kuma ko a Hausa zai ce wani fa ɗan uba ne to matsala ana maganar hasada ne da kiyayya in ka ce kai wani akwai ƴan uba to matsala ne amma in ka ce wani akwai ƴan uwantaka aka kira uwa to ko ba ɗan uwan jini ba ne akwai alheri shi sa Allah ya ce ku gaya musu magana mai daɗi abinda kuka ba su ba gado ba ne amma sadaka ce wannan sadaka ɗin ku faɗi magana mai daɗi yaran ma kana da aya akan wannan ko mu ce
qawlun ma'rufu يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
آية تفرقوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آية نوع بكرة بند 50 262 ba ندوة da hudu Allah ya maka albarka aya ta 264 wannan ta hana a yi sadaka ne kuma a yi bagar magana sai dai a yi magana mai daɗi sai ba damuwa sai kuma ta biyu ai misali ne a rama yana son ba shi dama ya kara karowa sai ta biyu cikin suratul isra wai ba a raza nono a riga suratul isra aya ta dawa aya ta 28 Allah ya muku albarka waɗannan duka misalai ne ba lokacin tafsirin su ke bayyana cewa ko da an yi sadaka da aka yi waɗannan ƴan uwan mamaci ko wasu bare to ba a ma mummunan magana ana magana ce mai kyau sannan akwai wata fa'ida ilmiya a nan muhimmiya da Allah ya ce farzuquhum minhu sai ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku azurta su daga dan abin da ya saura na gadan kuma ku musu magana mai kyau akwai al-ihsan al-fidili akwai al-ihsan al-qawli kaga farzuquhum ku ba su dan kudi wannan ihsani ne na aiki ihsani ne mali na dukiya amma wa qulu kuma ihsanun ne qawli na magana shi yasa a duk aikin alheri ka rika hada magana da aiki ka rika hada me magana da aiki karka zauna kullum babban ka ni wallahi ina son babban nan ni wallahi babban nan ina son sa baka taba sai amma wallahi baka na da hali azumi baka bashi ko kwanan shinkafa ɗaya ba baka damu da iyalansa ba sai tsabar cika baki kana son babban ka to ai ba gaskiya ne kana son sa ba sai dai in baka da hali shi yana da hali ko babbanin sun yi yawa bai isa kan wani ba amma fada da baki baya wadatarwa sai da aiki sai sa Allah ya ce ku azurta su kaga wannan a aikace ne ga kudin ku rike sannan da baki kuma sai ku yi kuma sanda aka fara gabatarwa yi da aiki gabannin da bakin sai a dauka a ce wane ya rasu wanku ne uwa ne ba dai ku yi hakuri a tsarin Allah ba ku da rabo a gadon amma wannan dan abun transport money din an ce a baku wannan kuma bai hana kuma fa a yadda na faɗa ne wantaka a samu wani bangaren uwar bai son ka wani bangaren uba yana son ka yana iya faruwa amma shari'a tana magana akan abin da yafi yawan aukuwa ne yawan aukuwa din shine abin da muka yi bayani a farko nadir jiddan amma in real situation sau wani lokaci ana iya samu wani dan uba ne amma yana tsananin kaunar ka zai biya kuɗin ƴaƴanka kuɗin makaranta zai baka gidan zama ka zauna in baka da magani zai baka duk time da kake damuwa zai taimaka maka me yiwa wani dan uban ya maka wani dan uban bai maka ba so in shari'a ta yi magana tana magana akan majority ne amma baya hana a samu exceptional cases ɗaya biyu da ke nuna koma bayan haka kuma yadda shi dan uwan naka haka ya faru mafhum aka ba wa ƴaƴanka gado maza da mata da iyaye da iyalai shi bai samu ba to shi ma haka zai je a ruwata a zo a bashi gadonta a wani hali a hana yayunta uwa ne uba ɗaya gadon saboda tana da ƴaƴa sun sha makance to shi ne kuma adalcin shari'a shi wani Husainin naka da ya rasa ko Hassan da akwai kuma ranar da zai a ruwata ya ci gadonta ya kuma hana ƴan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya gado dalilin shi da ƴaƴansa kage shi ne adalcin shari'a in a wani wuri ka rasa to yadda aka maka a wani wuri aka yi blocking dinka to kai ma ka je ka yi blocking wasu a wani wuri shikenan an yi one one kenan an yi draw go shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa qulu lahum qawlan ma'rufa da haka bayarwa ulul qurba makusanta yayunka kannanka maza da mata da ba su da gadon ka ana yi daukan wani abu a basu an zo raba gado in dukiyar na da yawa ana yi daukan miliyan 5-5-10 a basu saboda su rasa dan uwa me asara danka ya ci gadon miliyan 50 a dukiyar ka wanka uwa ɗaya uba ɗaya an bashi miliyan 5 kai asara ba kai ba amma wannan idan za a dan kara kudin sai da kuma amincewan magada wanda ba a sha makance su biyar uwa uba ɗaya mata ko miji mafhum kuma waɗanda ake ba ulul qurba sai na biyu waliyata ma marayu kaga anan ma girmama maraya ne yasa marayan da ba ma dangin iya ne ko dangin baba ba in dai yazo jaraban gado saboda darajar maraya to ana ɗauka a bashi wannan kuɗin amma ba a ce yara ba a ce fa gulam ba ba a ce a sai aka ce ya tama marayu za a bawa wato an zo rabawa sai a bambance ƴaƴa da suke marayu a wurin da waɗanda ba marayu ba sai a bawa marayu wanda ke da baba sai ka tonka da gida ga da babanka shikenan an gama wal masakin da miskinai kaga miskinai sune asali fakirai in an kira miskini ba kira fakiri ba to fakirin ya shiga ciki to fakirai da miskinai su ne talakawa waɗanda suke ba su da abincin yau balle na gobe ko na jibi in ma akwai na yau da goben da kame-kame ake yi to wannan yake bayyana in akwai mai arziki da ya zo wajen shi ba a bashi ko da ɗan uwa ne na jini ya zama arzikinsa na kuɗi ya fi mace to shi ba ya da rabo a ciki ana ba wa miskinai ne a waɗanda suka zo din mafhum kaga adalcin shari'a miskine ana iya bashi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dan su ne guda uku da ake bawa ƴan uwa najiri da suke da bukata, marayu da kuma miskinai. Malamai suka ce shi dan uwa najiri din idan ya nuna da dan sha'awan shi da yana san dan wani abu na dan uwansa a bashi ko naira 1000 ne za a bashi, suka ce dalilin kiran ulul qurba ana iya bashi in shi ya roka, in har ya nema ba za ka bayar, ba za ka hana ba, amma ba za a bashi abin da ya taka kara ya karya ba. Mafhum? Tayyib, ina ga sai mu hakura mu tsaya a wurin, ba za mu yi shiga aya ta tara ba, gobe ma tashi insha Allah kan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala a'lam. Sai Allah ya kai mu.